نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله بارك الله فيكم الدعاء أولا يمشينا ثلاثة وانده داتي دا شرند بيرزا وشن تفت أتي كرم بطوري أتي كرم تدبو تدري كرا داتي سعند تفت بأي شيزا أربعة ميلادية matashiyar maganar mu zamu tace akan al-itidalu min ar-ruku'i wa ma yaqulu fihi al-itidalu min ar-ruku'i wa ma yaqulu fihi thumma kana sallallahu alayhi wa sallam yarfa'u sulbahu min ar-ruku'i qa'ilan sami'a Allahu liman hamida wannan shi ne darasin nan kenan darasin tatara درس نكاة قول ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع النبي صلى الله عليه وسلم سبت قريش يا كسنشي ينا تغو من الركوع دقى ركوع قائلا ينا ميتي و سمع الله لمن حمده متاجرون نمنا قناة اتسي الإيف دال من الركوع ديتوا بايا أن تغو دقى ركوع وما يقول فيه دابن دأكي فتا نذكري أولا سيوا dan darasin da ya wuce bayan mun yi magana akan ruku'i da abin da zaka faɗa cikin ruku'i bayan ka gama zikirin da zaka faɗa zaka dago daga ruku'i bayan ka dago zaka tsaya wannan tagowar da zaka yi wani zikiri ake yi sannan bayan ka kammala miƙewa wani zikiri ake yi a wajen kafin a tafi zuwa ga sujada an fahimta ko yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yarfa usulbahu yana dago bayan sa min ruku'i daga ruku'i qa'ilan yana mai fadar sami Allahu liman hamida wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rubuta wato kalmar sami Allahu liman hamida zaka furta ta daidai lokacin da kake dagowa kana dagowa daga ruku'i kana mai miƙewa bakinka na furta sami Allahu liman hamida wa amara bi zalika al-musi'a salati fa qala la la tatimmu salatun li ahadin min an-nas hatta yukabbir thumma yarka ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما وامر بذلك المسيء صلاته النبي عمر كمتما نن ده يمونا نصلى الصلاه يتي دشي لا تتم صلاه لاحد من الناس صلى بعد زما تككا ga wani mutun cikin mutane hatta yukabbira hatta yayi kabbara dan harama lokacin da zai bude sallar sa thumma yarka sannan bayan yayi kaza da kaza yazo yayi ruku'i kuma ثم يقول سنن يتي سمع الله لمن حمده وذو يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما هر يزوا لوكتين بزي ميكي زي وذو إذن يدقو دقى ركوئي أنا بكاتن يميكي زي أم فهمتكو وأن رواية أبو داود لإمام الحاكم كينام كما حاكم يا إنغان تهونا حديثي ووافقه الذهب kawar da littafin ke hannunsu da yake lafifin masalatun liyahadi min annas hatta sai ya dugo guda uku ko yukabbira ya sake dugo guda uku sun mayarka wannan ga ka'idar rubutu na larabci wato kamar ya hadiɗe waɗansu kalmomi ne wanda wannan dugon guda uku suka wakilce su hadisin yana da tsawo sama da haka amma sauran al'amuran da suka shafi hadisin ba sa da alaka da matashiyar maganar da muke ciki da haka sai ya takaice shi ta fuskar rubutu yana so ya kai karshen inda abin da ya shafi maganar mu shine daidaituwa bayan an dago daga ruku'i sannan sami Allahu liman hamida sannan daidaituwa bayan dago daga ruku'i kun gane ko wa kana idza rafa'a rasahu istawa hatta yaqudu kullu fakarin makanam annabi sallallahu alaihi wasallam ya fasance idza rafa'a rasahu idan ya dago kansa daga ruku'i istawa zai daidaitu ne hatta yaqudu kullu fakarin makanam har ya kasance kowane kashi ya koma wurin sa an fahimta ku idan ya dago daga ruku'i zai miƙe ne zai har kowane kashi ya koma wurin sa fakar shine kashi ɗaya daga cikin kasusuwan gadan baya lokacin da kai ruku'i suna samun kansu a halin tankwarewa yayin da ka miƙe kuma za su koma kowanne inda yake wato kaga a nan gurin ana buƙatar cikakkiyar natsuwa kenan a cikin sallah mutumin da baya miƙewa lokacin da ya dago daga ruku'i yana irin Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar babu yanda za a yi ya bi umarnin wannan hadisin daidai kenan وامر بذلك كل مصلي متمما او غيره النبي صلى الله عليه وسلم يايي umarni da haka ga dukkan wani mai masallaci sawa'un mai koyi da liman ne au gairahu ko waninsa fa kala yace sallu kama ra'aytumuni usalli yi sallah tamfar yadda kuka ga ina yin sallah. Wannan umarni da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tafi kowane masallaci, wajibi ne ga dukkan masallaci ya kwatanta sallar sa da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kuma a cikin kowace mazhaba yake tafiki, yana malikiya ne ko shafi'iyya ne ko hanbaliya ne, wajibi ne dai mutum ya kwatanta sallar sa da irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Mace ne ki ko namiji, farin lafi ko nafila, an gane ku? An yi sallar ki ko? Kawata ku ya ku dauna ne yake ciwo mai yiwuwa ba na hararo rubutun su zai sosai daga asibiti nake ko gida bai shiga muka abin nan. Thumma kana yaqulu wa huwa qa'imun rabbana wa lakal hamdu, annabi ya kasance yana fada alhalin yana tsaye rabbana wa lakal hamdu, yana fadan wannan zikirin. Wato kalmar sami Allahu liman hamidahu yauta ake furtata yayin dagowa, kana mai dagowa daga ruku'i kuma bakin ka na furta wannan idan ka kammala mingewa tsaye fa rabbana wa lakal hamdu. Kun fahimta da kyau? Domin can ya ce wato zai faɗi sami Allahu liman hamidahu yayin da yake dagowa, yarfa usulbahu min ruku'i qa'ilan, kaga hal ne wannan sami Allahu liman hamidahu. Nan gure ne yake thumma kana yaqulu wa huwa qa'imun, alwawu nan wawul hal wal halu annahu qa'imun yaqulu fi hal qiyamihi rabbana wa lakal hamdu. Kun fahimta da kyau? Wa amara bi zalika kullu musallin, annabi ya umarci kowanne masallaci da haka mutamman aw ghayruhu, sawa'un yana bin liman ne shi masallacin nan ko wani sane, fa qala yace dake sallu kama ra'aytu muni usalli, ku yi sallah irin yadda kuka ga ina yin sallah. Wa kana yaqulu, annabi ya kasance yana fada sallallahu alaihi wa sallam innama du'ila al-imamu li yutamma bi, sanin dai an sanya limami ne don mutane su koyi da shi. Wa idza qala sami Allahu liman hamida, idan liman yace sami Allahu liman hamida, fa qulu Allahumma rabbana wa lakal hamdu, ko kuma sai ku ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu, yasma'u Allahu lakum, Allah zai ji ku, ma'ana zai ji ku zai ansa muku, ma'ana Allah zai ansa muku bukatan, zai ansa muku roƙon ku. Fa inna Allah tabaaraka wa ta'ala qala ala lisani nabiyyihi sallallahu alaihi wa sallam sami'a Allahu liman hamida, dan Ubangiji ta'ala ya faɗa bisa ga harshen manzansa sallallahu alaihi wa sallam yace sami'a Allahu liman hamida, ma'ana Allah ya ansa wa wanda ya gode masa, Allah ya ji wanda ya gode masa. Ko dake da yawa daga cikin malamai suka ce ba za ka ce ya ji ba, domin Allah ya ji wanda ya gode masa, haka ya ji wanda bai gode masa ba, ya ji kowa da kowa. Sami'a anan gurin ma'anar sa ne al-istijaba. Ibn al-Qayyim yake dan haka yi ta'addi da lamun, domin asalin fi idan sami'a yasma'u ai baya bukatan fi ya ta'adda bil nafs la ya ta'adda bil harf, amma nan gurin tunda ya ta'addi da lam sami'a Allahu liman hamida yake fa fihi ma'an al-istijaba, yani istajaba Allahu liman da'a. Kun gane ku? Ya sa lambar da ta wannan hadisi Imam Muslim da Abu Awana da Ahmad da kuma Abu Dawud da Karutu tamhihun ga fadakar ku. Hadha alhadith la yadullu ala anna al-mutamma la yushariku al-imama fi qawlihi sami'a Allahu liman hamida, annabi yace idan liman yace sami'a Allahu liman hamida ku kuma ku ce me Allahumma rabbana wa lakal hamd, yace to kar ku daukar cewa wannan hadisi kenan na nuna aikin liman shine ne yace sami'a Allahu liman hamida, aikin mamu kuma shine ne yace Allahumma rabbana wa lakal hamd, a wannan hadisin ba haka yake nuna ba. Kar ku dauka shi mamu ba zai faɗi sami'a Allahu liman hamida ba sai bi rabbana wa lakal hamd, kar ku dauka shi liman ba zai faɗi Allahumma rabbana wa lakal hamd sai dai faɗi sami'a Allahu liman hamida, tunda annabi ya ce innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi, sai ce fa idza qala sami'a Allahu liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamd. Wannan abu da annabi ya faɗa ba yana nufin rabon ai ba yana nufin raba ayyuka tsakanin mamu da liman bane ba, ba haka yake ne hadisin, ba ya nuna haka. Kama la yadullu ala anna al-imama la yushariku al-mu'tamma fi qawlihi rabbana wa lakal hamd, yadda hadisin baya nuna cewa mamu baya tarayya da liman wajen sami'a Allahu liman hamida, haka hadisin baya nuna cewa liman baya tarayya da mamu wajen fadan rabbana wa lakal hamd. Iz annal haditha, ko da yake iz innal haditha, ina jin kuskuren rubutun nan, iz innal haditha, domin iz da'iman la tudafu ila al-mufrad wa innama tudafu ila al-jumla, da iz da an da haitu ba za ka ce ba haisu anna sai dai haisu inna, haka ba za ka ce ba iz anna sai dai iz inna, domin abin da yake biyo bayan iz da'iman dole ya zanto wato jumla. Kaga idan ya zanto alhamza sai dole ta kasance maksuratul hamza, alhamza wanda take mai kasra. Izu inna iz innal haditha, domin shi wannan hadisi lam yusalli bayani ma yaquluhu al-imam wa yutammu fi hadha ar-rukni, ba a kawo shi ba don ya nuna abin da liman ya kamata ya faɗa ko abin da mamu ya kamata ya faɗa a wannan rukuni. Balli bayani anna tahmidal mabutammi innama yakunu ba'da tahmidil imam, an kawo wannan hadisi ne don ya bada fa'idan cewa faɗan Allahumma rabbana lakal hamdu da mamu zai yi hakan ne ba'da tahmidil imam, bayan liman ya riga yake sami Allahu liman hamida. Amma ba yana nufin kuma shi liman din baya fadan rabbana wa lakal hamdu ba, kamar yadda kuma ba yana nufin shi ma mu baya fadan sami Allahu liman hamida ba, amma dai lalle abinda hadisin ke nuna mana fadan rabbana wa lakal hamdu da ma mu zai yi shi ne a yau, shi bayan liman yace sami Allahu liman hamida. Amma to yin shi ma mu zai fada sami Allahu liman hamida, eh, liman kuma zai ce rabbana wa lakal hamdu, eh, amma ba a bayyana wa kowanne a inda zai ke ba, gurgudan yadda ya samu wurin da ya saka da sai saka da shi. Amma lalle ma mu ya tabbatar cewa ba zai faɗi rabbana wa lakal hamdu ba sai ya ji liman ya ce mai sami Allahu, shi ne kawai abin da hadisin ke nuna ba. Kuna fahimtar wannan da kyau? Wa yu'ayyidu hadha, abin da ke karfafa wannan fahimta da muka gina, annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana yaqulu tahmida wa huwa imam, an rawaito annabi na faɗin ربنا ولك الحمد على حالي كوين حال اللي منجي. وكذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا جمع ورق مرنين النبي دي سيو كيسل لا إرن يده وغين أي يكتبي أن يقول المؤتم ما يقوله الإمام كالتسمي وغيري. وانا نرى أشياء للين مبي اللي من يفدو كتن كتن أبند اللي من كفدا كالتسمي كما فتن سمع الله لمن حمدا وغيره دا وننسى. وليتأمل هذا بعض الأفاضل الذين راجعونا في هذه المسألة. Yace lallai waɗansu daga cikin manyan malamai masu falala ya kamata su kula da wannan irin malaman da suka ce muka ce a cikin wannan matsala. Akwai wanda suke ganin albaniya abin da wai liman shi kawai abin da zai faɗa sunan Allah wajen hadisi, mamu kuma kawai abin da zai faɗa shi ne rabbana lakal hamdu, duk aka ce bai huje ku suka ce wannan hadisin albaniya ce sam, wannan hadisin abin da yake nunawa rabbana lakal hamdu din da mamu zai faɗa sa ne bayan liman ya ce sunan Allah wajen hadisi, amma ba yana nufin mamu ba zai faɗa sunan Allah ba, ba yana nufin liman ba zai faɗa rabbana lakal hamdu ba. Yace domin ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama idan yana sallah yana fadin sami Allahu liman hamida, idan yana sallah kuma yana fadin kuma rabbana lakal hamd, ba haka sun fara sallar ku take ba, to kuma sai ce sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah irin yadda ku ga ina yi. Da wa yake a wannan lokacin? Da liman yake kadai? Da mamu yake kadai? Duk mai sallah dai baya fita ɗaya daga cikin halaye guda uku, ko ya zanto liman, ko ya zanto mamu, ko ya zanto meme mai yi kadai. To kaga da su duka suke. Annabi kuma yake sallo kuma ra'aytumuni usalli, ashe in kana sallah kai kadai zaka fata sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu, in kana sallah a matsayin liman zaka fata sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu, idan kana sallah a matsayin mamu ma zaka fata sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Kun fahimta da kyau? Eh, banjuma wace annabi ya gabatar shikenan abin da annabi gabatar shi zai gabatar. Annabi ya fara sami Allahu liman hamida sannan fa rabbana lakal hamdu, haka mamu ba zai, ma'ana da zarar liman ya ce sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu, kai ma lokacin zai kama mai sami Allahu liman hamida sannan ka rabbana lakal hamdu. Yanzu ai ka bukata ba annabi ne a cikin nan, dama ya ce idan mamu ya faɗi sami Allahu, idan liman ya ce sami Allahu liman hamida ku ce me? Ai ba yana nufin daga fadarsa kai kuma ka faɗa ba, ka dai faɗa bayan me? Bayan fadarsa. To bayan ya ce sami Allahu liman hamida sai ka ce kai ma sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu, kai aiki da wannan hadisin kuma kai aiki da me sallon kamar ra'aytumuni. Amma idan kake fadin sami Allahu liman hamida kawai kake rabbana lakal hamdu, yanzu ka an ji ka fatanta umarnin annabi ka fata rabbana lakal hamdu bayan liman ya ce sami Allahu, amma kuma kai ka fa ka fata sami Allahu ba, annabi kuma yana fada da yin cikin sallah kuma yace sallon kamar ra'aytumuni wa sallam fa'u tarikin sai التعقيب الصريح هو التعقيب غير الصريح. أي التعقيب هنا ده مراتب. التعقيب هنا ده مراتب. التي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مثل المراتب. وأنا قاعد أنت قمت بالتعقيب. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله تبقى إذا تبقى تبقى دول اللي ذلك يوم أنه فهنا يديو بايا akwai lokacin da zai fa'idan ta da wannan akwai lokacin da kuma za a samu jinkiri gurgudan yadda adilla na shari'a suka nuna akwai abin da karina za ta nuna samuwar jinkiri babu laifi akwai abin da karina za ta nuna lalle ba za a samu jinkiri ba wajibi ne daga yin wannan aiwannan daga yin wannan aiwannan malam yace sai a lura da haka wato wanda suka kuma lura da wannan sune ba'dul afadil wadansu daga cikin malamai masu falala allazina raja'una fi hadhihi almas'ala wanda suka danja muka ja cikin wannan matsala fala Allah bi ma zakarna ma yi kunu mai wani cikin abin da muka faɗa abin da akwai abin da zai gamsar da sunan dalili sai albani ce wa man sha aziyaratul istila wanda yake so ya kashe kwarkwatan idansa kuma kan wannan matsala falyuraji risalatul hafiz as-suyuti yadda ya duba dan karamin littafin nan da Imam as-Suyuti fi hadhihi al-mas'ala game da wannan matsala sunan littafin dabu tasniy fi hukm at-tasmiy ضمن كتابه الحاوي للفتاوي yana dan a cikin littafin sa al-hawi al-fatawi littafin al-hawi al-fatawi juz'i guda biyu ne kanana kamar wannan to a cikin akwai yar karamar risala wanda Imam Suyuti ya magana kan wannan matsala cewa dai da mamu da liman kowa zai fada sami Allahu liman hamida kuma kowa zai fada rabbana lakal hamdu dan albani ne da muka bashi ya fara ba sai ka dauka cewa fahimta su kuma wannan mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal ne ba Imam Ahmad na da fatawa akan wannan cewa da mamu da liman kowa zai fada mai kuma suna da hadisai da yawa a kan wannan an fahimta ko abu gaskiya ba ni da nishadi ne yau ban yi sabon abin nan ba amma suna da hadisai da yawa a kan wannan matsalan kuma da maganganun salaf da dama haka Ibn al-Qayyim yana da magana mai kyau a kan wannan a cikin littafin Bada'iul Fawaid yana da magana mai kyau a kan wannan cikin wani sashi na maganarsa mai sharhin littafin kitabut tauhid fatahul majid ya dauko ta ya saka a ciki dan cikin wani babi ne na manta dai amma dai ya saka shi wata tafiye matsala ce ba bakwa ba a wajen malamai kun fahimta ko matsala ce sananna a wurin malamai tun na da tun na salaf da kuma na yanzu wa anna lil amr bi zalika fi hadithin akhar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kawo dalilin fadin hakan a wani hadisi daban yace fa innahu man wafaqa qawluhu qawl al malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi yace fa innahu abinda yasa aka ce idan liman ya ce sami Allahu liman hamida ku ce rabbana wa lakal hamdu abinda yasa aka ce ku fada hakan fa innahu domin man wafaqa qawluhu qawl al malaikati wanda duk maganar sa sai daidai da fadin malaiku ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta masa abinda ya gabata na zunubinsa wato kenan su ma malaiku suka fada rabbana wa lakal hamdu bayan liman ya ce mai sami Allahu liman hamida to wanda ya ta sa'a fadin rabbana wa lakal hamdu din sa ta dace da daidai lokacin da malaiku suka fada annabi ce za a gafarta masa abin da ya wuce na zunubansa rawahu al-bukhari wa muslim wa kana yarfa'u yadayhi inda hadha al-i'tidal annabi tsira da mun ji tabbata gare shi ya kasance yana daga hannayensa guda biyu lokacin wannan daidaituwa abin da yake nufi lokacin dagowa daga rukuyi din ala al-wujuhi al-mutaqaddimati fi takbirati al-ihram a bisa ɗaya daga cikin fuskokin ɗaga hannu da muka ambata wajen kabarin harama a darasin bayatan wa yaqulu wa huwa qa'imun kama marra anifan annabi na faɗa yayin da yake tsaye kamar yadda ya riga ya gabata dazu yakan ce rabbana wa lakal hamdu an gane ku wannan hadisin bukhari da muslim wato ba hadisin abin nan kai haka ne hadisin bukhari da muslim aha wa daratan yaqulu a wani lokacin yace rabbana lakal hamdu ba tare da wawan ba وتارثا يضيف الى هذين اللفظين قوله اللهم wani lokacin yakan ƙara wani abu akan wannan lafzin da guda biyu wato ya ƙara lafzin Allahumma wato kenan dai wannan zikiri zaka yi shi a daya daga cikin salo guda hudu ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد bi kenan ko اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد biyu kaga hudu kenan duk wanda kai cikin wannan ne dan dacewa da sunnar annabi kuma sai kasance yau kai wannan gobe kai wannan jibi kai wannan gata kai wannan dan kowanne kai zaka samu lada na koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko in ko mutum ya dauki daya zanto shi yake yin amfani da shi har Allah ka tsara yawa ba wanda zai sallar sa ba sai ba yace bukhari da imamu ahmad suka rawaito wannan hadisin na karshe yace wa garin sahabin al-qayyim rahimahullahu ta'ala fa ankarahu fi zadi yace ibnu al-qayyim yayi ramkanuwa a cikin littafin zadul ma'ad yayin da yake inkarin wato wannan lafazin na Allahumma يا إنكار صحة هذه الرواية الجامعة بين اللهم والواو يا إنكار الرواية ودتكاو اللهم تكاو واو أهدي اللهم ربنا ولك الحمد ما أنها في صحيح البخاري سأرجو أن الرواية تنتج البخاري ومسند أحمد لمسند إمام أحمد والنسائي من طريقين أبي هريرة إمام النسائي يروي توتا تهنيوي بدابيو لغا أبو هريرة وعند الدارمي من حديث بن عمر هكا تنتج الرواية الدارمي لغا عبد الله بن عمر وعند البيهقي عن أبي سعيد الخدري حكى رواية البيهقي عن أبو سعيد الخدري وعند النسائي أيضا من حديث أبي موسى الأشعري في رواية عنه الباني كده وتقول لك قوتي لك كما قالوا لك في مقانا بيته بيبن القيم يا كسكولي سيتمي سحا عرب كنوان أياسن بيبن القيم بذاتي بيتم بخاري كو مسلم كو تروزي كونا بالنبا أما كا إذن أبو كمانتا كا إذن أبو كقلواتا هاي جيك إذن دهردك كاوش ya kasance ka faɗa abin da ba haka yake ba a rubuta duk wannan fage ilimi kuma da Ubangiji da Allah ya nuna shi kadai ne wanda yake ajizanci ba shi ga cikin lamuransa la zillu rabbi wa la yansa amma da dan Allah zai iya faɗa zai iya mantawa annabi sallallahu alaihi wasallam kansa na mantuwa ya ji wani na karanta Qur'ani sai rahimallahu fulan kan zakarni ayatan kuntu unsiduha Allah zikan wani ya tana sanar da ayat da an manta da ni ida to annabi sallallahu alaihi wasallam ko mun karanta ba yayi sallah yazo wani wuri ya manta aya da ke gaba da aka gama ya ce ina Ubayyubi na Ka'ab dan me baka tuna mun ba annabi kenan sallallahu alaihi wasallam to amma yau koya mu ga wani mutum ya dan faɗa binnan kamar jira muke dama mutum ya kuskure ba ma jira ya faɗa daidai kamar in mun ce wani ya kuskure wata alawa ce mai zaki to wanda yake cikin ladabba na malamai akwai wanda da gangan idan mutum ya kuskure da ganganci ko mutumin da dama matsalan ta ilimi ta fi karfin shi ya riga ya shiga kanta kai tsaye to wannan dan ka bude mishi wuta cewa ya kuskure ba kullu amma akwai abin da mutum ya san shi amma tazahum na ma'lumat da iya sa mutum ya manta ya so nawa ne idan ka duba cikin littafin malaman hadisi sukan bude babi na babu man haddasa wa nasi babi da yake magana kan mutumin da ya bayar da hadisi kuma daga baya ya zama manta da hadisi ya karanta da dalibansa hadisin ba amma daga baya ya manta kamar bai taba jin sa ba a duniya wata rana sai dalibin sai kawo hadisin sai ce waye sanin jinsa sai ce kai ne ka bani labarin hadisi sai ce to wani rubuta shi daga wajen ka ne kuma in ruwaito shi daga wajen sa idan ya tashi ruwaya hadisi sai ce haddathani fulan annani haddathtu haddathani fulan wa fulan wa fulan wa fulan har yin ka ga hadisi annabi ya ce ka ga amanan ilimi saboda haka idan kana shiga cikin fagen ilimi za ka yi ta gani irin waɗannan matsaloli babban abin da ake bukata ladabi da manyan malamai musamman waɗanda suka wa addini hidima amma ɗan bid'a a wala karama babu saurarawa ba wani magana a gani ɗan bid'a kan babu saurarawa duk mutumin da bid'a sa ta rinjaye shi kar ka yadda ka yabe shi cikin jama'a idan kana tallar da bid'a sa ne asalin ba a yi da ilimi a wajensa ba annabi ya ce na daga cikin alamomin tashin kiyama neman ilimi wurin ɗan bid'a وكان يأمر بذلك فيقول إذا كان الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه النبي يكسن تينا يأمرني دهك يتي إذن لمن يتي سمع الله لمن حمده كوكتي اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة لمن دون دمغن سسباسي دفل الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وكان تارة يزيد على ذلك wani lokacin annabi yana ƙari akan wannan baya tsayawa akan Allahumma rabbana wa lakal hamdu kadai sai ya ƙara wani abu shine abu na biyar sai ya ce mi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amati ita min shay'in ba'du sallallahu alaihi wasallam wa imma wani lokacin ko ba wannan zai ƙara ba sai ya ƙara wannan na shida mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil amati ita min shay'in ba'du wataratan wani lokaci yubihu ila zalika qawluhu bayan ya fada daga cikin guda biyun nan da ya gabata sai yace mai ahlas sana'i wal majd la mani alima atait wa la mudiya lima mana'at wa la yanfa'u zal jadd minka al jadd wataratan takunu al idafatu wani lokacin abin da zai dadi akan daya daga cikin biyun tan shine mil as samawati wa mil al ardi wa mil amati ita min shay'in ba'du ahlas sana'i wal majd ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وأن سيكون بي أهنك لذلك فهمت اللهم ربنا ولك الحمد كو اللهم ربنا لك الحمد كو ربنا ولك الحمد كو ko rabbana walakal hamdu, rabbana lakal hamdu ko walakal hamdu, annabi yana tsayawa anan. To idan ya tashi kari me yake karawa? Sai yace Allahumma rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amati ita min shay'in ba'd. Kun bayyana wannan? Ko yace Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil amati ita min shay'in ba'd. Me bambanci tsakanin wancan da wannan? Wa ma bainahuma. Wato ko ya kara wancan akan Allahumma rabbana lakal hamdu, ko ya kara wannan akan Allahumma rabbana lakal hamdu. Kun bayyana wannan da kyau? Wa taratan yudifu ila zalika, wani lokacin bayan ya faɗi ɗaya daga cikin biyun nan ya ce Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amati'ita min shay'in ba'du, ko Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil amati'ita min shay'in ba'du. Sai ya ƙara mai ahla as-sana'i wal majdi la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dhul jaddi minkal jadd. Wani lokacin kuma ba wannan din zai ƙara ba, sai ya ce mil as-samawati wa mil al-ardi, kun gane ku, wa mil amati ita min shay'in ba'du ahla as-sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dhul jaddi minkal jadd. To idan ka hada sai zanto kala nawa kenan? Idan ka kalli lambar dama zaka ce takwas mana, amma a hakika ni bai ce takwas ba. Na kusa mu fahimta sosai. Kala nan zai zama kala hudu kenan? Ku ɗauki Allahumma rabbana lakal hamdu kadai, idan ka ga dama ka tsaya a nan kada ka kara komai yayi. Idan ka tashi kari fa mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amati min shay'in ba'du, ومل السماوات ومل الارض ومل ما بينهما ومل السماوات ومل الارض وما بينهما ومل ما شئت من شيء. ولوكتي كتاي اكن نا يا كارا وانتم كو يا كارا وانا اكن مي اللهم ربنا لك الحمد. ان فهمت كو يذو بان سوا بيو كينا. تو باين ياي wannan din wani lokacin sai ya kara akan su kuma me zai kara akan su? Ahla sanai wal majdi ahaq la ma la lima atita wala mutla wala ta wala yanfa zulji mukal jadd rabb. Wani lokacin ba wannan zai kara ba, sai ya kara mai mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amati ita min shay'in ba'du, sai ya ce mai ahla as-sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu arzuwa ka. Sai zama kala nan kenan, akan makalla kala nan kenan, Abdullah kala nan kenan, kala biyu ne, kari ne kawai ya kai kala biyu ne, kari ne kawai ake akai. In ka kace hudu sai dai in ka dauki Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko me da tire Allahumma ko da rashin tsayawa. Kun bayyana ku wa taratan yaqulu fi salatil tamima anan wannan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amati ita min shay'in ba'du. Wato idan yace Allahumma rabbana wa lakal hamdu, ya Allah ya goye tabbata gare ka kai kadai, wannan yaban so nawa? Mil as-samawati, so adadin cikin sama, wa mil al-ardi, so adadin cikin kasa, wa mil amati ita, so adadin cikin abin da kaso min shay'in, da dukkan wani halitta ba'du bayan wannan wanda na ambata, ma'ana yabo ba adadi. Yasa annabi ke cewa lanuhu fi sana'at alayka anta kama asnaita, ba ma iya iyakance maka yabo, so ba adadi kawai, domin me zane cikin sama, cikin kasa, cikin abin da ga dama, ai ba adadi kenan kawai, sai abinda Allah ya so. Kun fahimta ku? To menene ahla sana'i wal majdi? La mani al ma'tin, an ce ahla sana'i wal majdi, an goge ya'un nida'i ne, akwai ya ahla sana'i, ya ma'abucin yabo wal majdi da girma, ma'ana kamar yana kiran ubangiji kira. La mani al ma'tita, ba wanda zai hana abin da ka bayar, wala mu'tiya lima manata, ba wanda zai bayar da abin da ka hana, wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu, ma abucin girma girmansa baya da amfani a wurinka sai in ya bi ka. An fahimta ku? Ma abucin girma, domin aljaddi yana nufin ma'anar mai girma ke, ko ka ce iko ko ka ce girma, akwai lokacin da aljaddu yake nufin iko. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina, kaga sultanu rabbina, quwwatu rabbina, ta'ala jaddu rabbina, lalle mulkin ubangijinmu ya buwaya,
saboda buwayar sa ba matta kala sahibatan wala walada, baya bukatar sahiba mace wala walada kona. Shi ne malam yasa lamba daga kasa ce bilfatahi ko aljaddu dinnan bilfatahi alal alal sahihi wa huwa alhazd, abinda ake nufi da aljaddu idan kai fataha dinnan sai ya zanto shine alhazd rabu wal azamatu da girma wa sultan da iko. أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان منك حظ دون ما أبو تنجر ما الدنيا جرما أن تفسكر آية كو تفسكر ملكي كو تفسكر دوكيا وأن جرما بذي أنفانيك وأولنك سيئن يبيك. أي لا ينجيه حظه منك ربان ديك بسينو لنا بإسي تيكيش وأولنك وبكياما وإنما ينفعه وينجيه الأمر الصالح, abinda zai amfane shi ke tinsu daga azamanka shi ne aiki na gari, wato aljad ɗin ba zai masa amfani ba kenan. Bi jiddin la bi jaddin kullu majdi ko wa aljaddun bila jiddin bi mujdi ba zai yi wujjin. Bi jiddin bi yankurinka ne, la bi jaddin ba da matsayinka ba, kullu majdi dukkan wani girma da za ka samu. وهل جد بلا جد بمجد يذن تو كاي كوي ده انبو جان فدل لفظن با اي شيء فدلن اوبنجي دين ده انبو كيتوا با ان daga cikin ku da aikin ku zai shigar da ji aljanna sai da fadalan ubangi fadalan su kuma shine kai aiki don gane ba su lada mu yawa dan ba haka ba. In aka ce daidai aikin ka daidai ladan da za a baka, to aikin mutum zai motsa ne, amma sai a kawo maka ibadoji a ce idan ka yi ibada ka ganta kadan a ce kuma ga ladan ka yadda yi. In ba haka ba ka duba ka ce rabbana laka alhamdu in ya dace da kudin mala'iku a ce gufran lahu ma taqaddama min dhanbi, wanda ai ba karamin aiki bane, ba karamin abu bane. To amma dai abinda ake bukata wajen dukkan wani zikiri da yake mai falla idan su daga bakin annabi ba ne ka go ba, cikin hadisi sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam, ko mutum ya kiyaye ya amfani da lafazin da annabi ya koyar. Ban ji ba, suna cewa rabbana laka alhamdu, ban sani ba, wallahi la'arifu, ban sani ba. Li rabbi alhamdu wa taratun yaqulu fi salati al-layli, a wani lokaci annabi na faɗa cikin qiyamul layli sai li rabbi alhamdu, kun gane ku, yukarriru zalika, zai yi ta maimaita wannan abin guda daya, hatta kana qiyamuhu nahwa min ruku'ihi, har daɗewar da yake a tsaye din ta ɗagowa daga ruku'i har sai ta yi daidai da daɗewar da yake cikin ruku'i. Allah zai kana qariban min qiyami al-awwal, wanda shi kuma ruku'in mun faɗa a baya cewa yana dab daɗewar da yake, tana dab da daɗewar da yake a tsaye kafin ya ruku'i. Wa kana qara'a fihi suratul baqara, ya kasance a tsayewa ya karanta suratul baqara. To idan aka zo wajen ruku'i aka ce za a karanta kusa da daɗewar da aka yi a tsaye, kaga mutum zai wajen abin nan da yawa kenan, tasbihin da zai yi na da yawa. Na gaba, rabbana wa lakal hamdu hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wani lokaci annabi zai faɗi wannan, rabbana wa lakal hamdu hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Qala hu rajulun kana yusalli wara'a, wani mutum ya faɗi wannan zikirin yana sallah bayan annabi, ba'da ma rafa'a sallallahu alaihi wa sallam ra'asahu min ar-raka'ati, bayan annabi ya dago kansa daga ruku'i yaji mutumin nan kaman ya faɗi wannan. Wa qala, ya ce sami Allahu liman hamida, ya faɗi sami Allahu liman hamida, to wannan mutum ya faɗi wannan zikirin. Fa lamma sarafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, yayin da annabi ya kammala sallah, qala, sai yace manil mutakallimu anifan, wane ne yayi magana dazu. فقال الرجل انا يا رسول الله, sai wanda mutum yace ni ne ya annabin Allah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, sai annabi da mutum da fata gari yake, laqad ra'aytu bi'atan wa 30 malakan, naga mala'iku 30 da doriya, yabtadirunaha, suna rigen geniya, ayyuhum yaktubuha awwalan, wa zai riga wani rubuta Allah dan wannan abin da ka faɗa. Nami rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tsayiban mubarakan fiye mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Annabi sai ya ga mala'ika 30 da doriya, domin lafazin dubu yana nufin doriya 7 ko abin da ya kama da haka. yabtaghiruna suna ta gaggawa ayyuhum yaktubuha wani ne cikin su zai rubuta ta awwala a karan farko kaga wannan na nuna fadalan wannan zikirin ke to a ciki dai masallaci sai zabi kowanne yayi kowancan babban abin da ake so dai dacewa da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin maganganun mutane da ayyukan su gaba daya kowa ya kokarin dacewa da aiki da abin da annabi ya koyar mutum ne shi ko namiji amma ya tabbatar da shi ba shi ke nan ba inda kuskure ya tabbatar da kyalin shi yasa kaga nau'ikan sunna guda ne nau'in sunna guda uku ne ko kauliya ko fi'liya ko takaririya sunna kauliya abinda annabi ya faɗa da baki fi'liya abinda ya aiwatar da gabansa takaririya abinda wani ya bai ce masa kai kuskure ba ya tabbata a matsayin sunna ke abu na gaba isalatu hadal qiyami wujubul itminan fi dadewar da ake so ayi a wannan tsayuwar ta dagowa daga ruku'i wa wujubul itminan bihi da wajibin samun nutsuwa a cikin wannan dagowar an gane ku wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaj'al qiyamahu hadha qariban min ruku'ihi kama taqaddama annabi ya kasance yana sanya wannan tsayuwar tasa da yake ta dagowa daga ruku'i ya dade a cikin ta kusan irin dadewar da ta yi kusan dadewar da yake cikin ruku'i kama ta kaddama kamar da ya riga ya gabata bal kana yakumu ahyanan hatta yakuna alqailu qad nas min tuli ma yakum wani lokacin annabi yakan dade a tsaye bayan ya dago daga ruku'i har ma mai magana na iya cewa kai ko annabi ya manta ne min tuli ma yakum saboda dadewar da annabi ke a tsaye sallallahu alaihi wasallam wannan bukhari da muslim da ahmad dukkan ruwaito haka wa kana ya'muru bil itminan fihi annabi ya kasance yana yin umarni da natsuwa cikin wannan tsayuwar ta dagowa da gurku'i fa qala li musii salatihi ya fadawa mutumin da ya lalata sallansa yace sun marfa rasaka hatta ta'tadil qa'ima sannan ka dago kanka daga gurku'i har sai ka daidaita a tsaye fa ya'khudhu kullu 'azmin ma akhadahu sai da kowane kashi zai koma matsayarsa wa fi riwayatin a wata riwaya yace wa idza rafa'ta fa'kimsul bak idan ka dago daga ruku'i miƙar da gadan bayanka warfa ra'sak dago da kanka hatta tarji'a al-idhamu ila mafasiliha har kowane kashi ya koma zuwa ga mahaddarsa wa zikira lahu wa zakara lahu annabi ya ambata wa wannan mutum cewa annahu la tatimmu salatul lihadin min an-nas idza lam yaf'al zalika ai sallar ɗaya daga cikin ku ba ta cika idan bai aikata hakan ba wa kana yaqulu annabi ya kasance yana cewa la yanzuru Allah azza wa jalla ila salati 'abdillahi yuqimu sulbahu bayna ruku'iha wa sujudiha Allah baya kallon sallar mutumin da baya miƙar da gadan bayan sa tsakanin ruku'i da sujada ma'ana mutumin da yace sami Allahu liman hamidu rabbana kana da sai to ba tare da ya tsaya ya miƙe sai wannan annabi yace Allah baya kallon sallar sa to can gudun ya sa lamba da gasa ko wajen hadisin Bukhari da Muslim din ta cewa idan ka dago ka miƙar da gadan bayan ka ka dago da kanka hatta tarji'a al-izamu ila mafasiliha har kowane kashi ya koma mahaddarsa a kasa ya sa lamba wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito bil julatul ula faqat amma a jumlan farko ta hadisin sun marfa ra'saka hatta ta'tadil qa'im wad-darimi wal hakim wa shafi'i wa ahmad sannan da hakim da shafi'i da imam ahmad su kuma sun yi tarayya da Bukhari da Muslim wajen rawaito hadisin wal murad bil idham abinda ake nufi da idham huna idham silsilati adh-dhahri wa faqarati shine wato kasusuwan gadan baya ana san sun miƙe yayin da ka dago daga ruku'i kama ta kaddama qariban fil itidal min ar-ruku' kuma da riga gabata a matashiyar baya ta dago sai dai ne tuwa idan an dago daga ruku'i wal mafasil abinda ko ake nufi da mafasil anan jam'u mafsil jam'i ne na kalmar mafsil abinda ake nufi da mafsil kuma multaqa kulli azamaini mahadar dukkan wani kashi guda biyu nan ga kashi na wato ainihin zira'i nan ga kashi na dantsan hannu to wannan guwar hannu ta zama mafsul kenan mahada haka nan ga karshen zira'i nan kuma ga tafin hannu to wannan mahadar da ke tsakanin zira'i da tafin hannu ta zama mai mafi mahada ke an gane ku mun taka kulli a zamanin nabil jasadi wani zura al-mujamul wasid wani tafin al-mujamul wasid wani littafi ne na kamun sallarar su tambayuhun ma ne yace ga faɗakarwa inna al-murada min hadha al-hadith bayyinun wadih abinda ake nufi da wannan hadisi ya bane a bayyane kuma a zahiri wa huwa al-itminan fi hadha al-qiyam shine samun natsuwa a wannan rayuwa da za a yi ta dagowa da garkuwa wa amma istidlal ba'd ikhwanina min ahli al-hijaz amma kan hujja da wannan hadisi da wadansu yan uwan mu cikin mazaunan hijaz suka yi wa ghayri hada wani hijaz bi hadha al-hadith كف وجهه هذا الحديثي على مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام بذكر أن تورطوا لهم من دماء كأنها هو أو أن صيوات أبوها دقرقوي فبعيد جدا الباني سي أبني وانت يايني سأقارب عن مجموع رواية الحديث يايني سأبكا كارم رواية من الحديث وهو المعروف عند الفقهاء بحديث المسيء الصلاة wannan hadisi wanda aka rawaito shi ta hanya daban-daban shine ake kira hadisi na al-musii salatihi mutumin nan da ya mona sallarsa bal huwa zillalun batil albani ce kafa hujja da wannan ma ya zama kafa hujja ta ma wato tabarna li'anna al-wada al-mazkura lam yurid lahu dhikrun fil qiyam al-awwal fi shay'in min turk al-hadisi wal-fadl yace domin dora hannun dama kan nahu kwata-kwata bai zo ba a ruwayan wannan hadisi a dukkan ruwayoyi daban-daban da hadisin yazo babu inda aka yi maganar tsora hannun dama akan na hannu a yayin da kake tsaye ballanta na ka kafa hujja da shi cewa in ka dago daga rukuji kuma ka sake mayarwa an gane ku yace inda za a kafa hujja akan tsora damar da hagu akan wannan hadisi yace to gaba ɗaya wayan hadisi babu ta kawo wannan ba sai dai ka nemi wani hadisin daban sauran hadisan da suka ce kuma tsora damar da hagu wannan suna magana ne akan tsayawar da kake ta kafin ka yi rukuni ba bayan ka dago daga rukuni ka kafa hujja da wannan to shi wannan bai ma nuna wancan tsayawar ta farko ba cewa ana dora hannu ballan na ga kawo wannan dalilin kuma kai kiyasi akan ta kun fahimci magana albani mai kyau yace fa kaifa yasubu tafsir al-akhd al-mazkur bihi bi akhd al-yusra bil yumna ba'd ar-rukuni kira ya fadin annabi yace fa ya'khudhu kullu amrin ma akhadahu kowane kafi ya koma wurinsa sun ce duk ba sai su ce ma'ana da tan kafin ka tafi rukuyi hannunka da mala kan hagu kan haka to annabi yace idan kai rukuyi ka dago ka mi ta fata da ta ayal wata magana ciki wala mujal li zalika huna babu fagen yin hakan anan wa mahallu ar-rudd alladhi asattu ilayhi bi mukallimat as-sabah al-khamisah in kana san ka da inda aka ce aka yi dogon magana sai ta koma kan raddin da aka yi wa jijiyoyi da rikon wannan matsala wanda shi albani ne ya yi ishara a wannan saba'a da a mukaddimar wannan littafi ya yi ishara kan cewa ya yi rufi da tuwai da rikon da wannan matsala saboda ka takaice wannan kun ga shi ne ra'ayin shi albani a kan wannan matsala an fahimta ku a su ba kuma ra'ayin su shi za ka tsora hannu amma su sufin ba sa magana dogaro akan maganar Imam Ahmad wai ne ne ke magana akan mai dogaro ka amma su sufin ba su kuma sun bi hadisin ne suka dauki hukumar cikin hadisi farko dai hatta ya rabi a kullu izam hatta ya kuza kullu izamin ma kaza kullu izamin ma kaza fa ya kuza kullu azmin ma kaza sun dauki wannan baya ga wannan suka ce ya tabbata a cikin sunna yayin da annabi ke sallah sai daga cikin halayen nan zai samu kansa ko ya samu kansa a tsaye haka ne ko ya samu kansa a cikin halin rukuni ko ya samu kansa a cikin halin dama a kowane ɗaya daga cikin wannan halayen kuma sunna ta nuna mana ina hannayensa idan yana tsaye a cikin sallah hannunsa na dama na kan na hagu a kan jikinsa idan yana rukuni cikin sallah fa hannun dama ya kama gwiwar dama hannun hagu ya kama gwiwar idan yana zaune a cikin sallafa hannun dama ya tsora cikin cinyar dama hannun hagu ya tsora cikin cinyar dama a hagu yace wannan shi ne halayen da annabi hannayen suke suke a cikin kowane yanayi na sallah suka ce to mu ita tsayawar nan ita muke kallo ba bambanci tsakanin tsayuwa ta kafin tsayi ruku'i da tsayuwa ta bayan ruku'i. Matukar dai annabi na tsaye a cikin sallah hannunsa na ina kan ki, idan waccan tsayuwa ta kafin ayi ruku'i sunanta tsayuwa, haka dagowa daga ruku'i ma kafin a tafi sujuda shi ma sunanta ne tsayuwa. Sai kace ba bambanci tsakanin waccan tsayuwa ce wannan ma tsayuwa ce, a can sunanta tsayuwa da nassan hadisi, a wannan ma sunanta tsayuwa da nassan hadisi, tun da cikin ɗaya daga cikin ruwayoyin hadisin yake sun marfa hatta ta tazila qa'iman, ka dago har sai ka dade ta a miƙe, suka ce sunan wannan abin tsayuwa. Tunda tsayuwa ce kuwa duk wanda ya kalli sallar annabi in dai yana tsaye hannun dama na kan nan, ba bambanci tsakanin tsayuwa kawai da ruku'i da tsayuwa ba ta tafi. Shine dalilin Ibn Baz, duk malaman Saudiya wannan ita ce fatawar su, Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymeen, Suwayi da sauransu galibi manyan malaman su haka. Duk kuma Albani ya saba yake, tunda dai har ga Imam Ahmad ya bada zaki da sunna ba ta tabbata. Kuma ji Albani madogararsa babu wani hadisi kar da ya fito sai ya ce. Kun fahimta da ita? Saboda haka kuma babu wani aiki daga cikin ayyukan sahabbai ko tabi'ai da zai iya dogaro da shi wajen wannan. Su kuma sun kafa hujja ne da am. Umuma yawanci ba za a iya kafa hujjar su kan wata matsala kafa, su zama da kowa ga dalilinsa kawai illa iyaka. Shi Albani yana da ƙarfin lahaja ne, idan yana mutu baya shakkar tunda ne ya ɗauki abu ya ba masa bid'a ya sai bid'a ce. Su kuma suna da abin nan musamman Ibn Baz na da kawai shi mutu kafare ne, in ba ya abin nan ba matsala ce lafiya sai da wasu, don haka wannan matsala ba matsala ce ta rigima. Wanda zai cikin tawon Albani ba su hawa ne, wanda zai cikin tawon Ibn Baz ba su hawa ne, duk da cewa wato ainihin ni a fahimtata wato dalilin Albani yana da matuƙar ƙarfi da waɗansu na wahi, dalilin Ibn Baz kuma yana da matuƙar ƙarfi da waɗansu na wahi, don haka ni gaskiya a cikin wannan matsalan mutarati ba zan iya yankewa mutum cewa ga wani ɗaya ba, kuma zan iya masa inkari don ya yi ɗaya daga cikin guda biyu. Inda ne ban samu rinjayewar dalili a kan dalilin waɗanda na wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ta Abdullah kamar kowa san matsayin mun garin ce bi da sun salala Allah ji wannan kaman da bayan ya ce ahlus sana'i wal majlis ahabbu ma qala al abd wa kulluna laka abdun allahumma la ba'da lima a'tayt wa la mu'til lima mana'a. Wato ahlus sana'i wal majlis dai ya ma'abukin yabo da kuma godiya, ma'ana wanda yake cancantar yabo da godiya. Sai kuma dace ahabbu ma qala al abd, mafi cancantar abin da bawa ya faɗa, wa kulluna laka abdun, a halin mu dukkan mu bayi ne gare ka, mafi cancantar abin da bawa ya faɗa, allahumma la mana lima a'tayt wa la mu'ti lima mana'a wa la yanfa'u dhul jalali. Wato sai zanto kalmar ahaqqu ma qala al abdu mubtada ne, khabar sun su shine allahumma la mana lima a'tayt wa la mu'ti lima mana'a wa la yanfa'u dhul jalali. Allahu akbar. Wannan ta ce mai dalilin kenan ya aikata daidai da yake cewa a daɗa kaza a daɗa kaza a bada ta ga aina za ka fahimci haka a cikin maganar ku. Albani da ya ce a ƙara kaza ba a ƙara kaza a ƙara kaza, haka ya faɗa da ra'ayin kansa ko hadisi ya kawo, duk da zafa ɗin da ya kawo ba hadisi ba ne daga annabi, ba ko ba asar ko maganar sahabi ko tabi'i ba, duk hadisi ne daga annabi. Dan mai dalilin ya ce a ƙara kaza daga ina samu shi? Sai ya kawo hadisi a biyu, inda kawo hadisi ba kyale masa. Wai adadin da yake cewa a wannan ba daidai ba ne ba, tunda bai tabbata daga sunna ba. Duk abin da za ka faɗa na lafazi ya tabbata daga sunna. Yanzu abin da yake cewa adada kaza, adada kaza, adada kaza, adada kaza ya tabbata daga sunna. Sun sai tsaye inda suna tsaye. Sunna ta ce mil al-samawati wa mil al-ardi wa mil ma fi bainahuma, ba haka annabi faɗa ba?
سبحان الله من ذي هذا الخلق ورضى نفسه وجلت عرشه وجل كلماته بس انا تثبت دون ما ابل بس انا تثبت دون ما تثبت اما قلت ايه قام ولا فزن زمن يا الله في داعي tafin kiyama ne sai mun ilimi wajen dan bid'a haka hadisi tabbata kamar da ba wani bin da kira a ina ne babu a garin da kake ba suka tashi ka je wani garin ba sai ka hijira ka je wani garin ba ka koya mutum a yan ba kudi a garin sinayi ne jirage wani ne ya nemo a haka wajen ilimi ne sai ka sa dole sai a gida a shi kadar ilimi ma sai an tafi neman sa ake samu suka ce yana daga cikin abin da ke sa a samu albarkan ilimi kuma a same shi da yawa da wuri shine tafiya domin neman sa kuma ita tafiya tana ƙara koya maka rayuwa bayan ilimin ma ka koyi rayuwa kace wanda bai taba yin tafiya ba tamfar ruwa ne na kududdufi yanzu ruwan da yake gudu na gulbi za a zai hujjata na kududdufi ba haka wanda bai taba tafiya yake ba yana nan a garin cikin loko tun da yake shekara 20 bai taba abba yi na zai abu kirki da shi da kun fara magana kawai sai tana maka kirki bai taba zuwa ko'ina ba bai taba ganin mutane ba yasa suka ce nan wuta aka lura sassan kisai da ya tafiya don annabawa gani da sun tafiya sun yi gida duk gani don annabawa sai ga wannan sun ta ƙara sa mutum ya ƙara guje nan wuta da ya tafiya ya ƙara gogewa sama da gogewar da ya yi kafin ya tafiya lokacin yana ganin ya kai ko ina ta tukar ilimin sana ta ce ya tafiya tafiya kuma wata cikin mai tsawo don sai ka ɗauki guduri da komai da kayan abinci da komai da yaro mai hidima annabi kuwa amma zo sake tafiya neman ilimi da yaro mai hidima da komai da abincin suna tafiya da su ne sai game da bakunci da wahala da neman masauki a hana su masauki a yi duk wajen neman ilimi ya sa malamai wajen tafsiri wannan kisa ta annan hutu da kadar sai bayani masu yawa wajen neman ilimi musamman yi wani kasu neman mutum musamman imam musu yake tafiyar annabi Musa da gudurinsa wannan ya zama raddi akan su bayan masu cewa kar mulki guduri mai tawakkali ga Allah sai ya wul kursabi shi duk ka gani da gudurinsa yake shi ne gaskiyar al'amari ka rike kwana ka rike abincinka ba na cewa za ka dogara ga Allah sai ka ce mai saboda haka wajen neman ilimi ya kamata mutum yana son ba ya samu ilimi da yawa yanzu mutumin da yake neman ilimi a garin gata da wanda ya tafiya zuwa wani gari ba dai ba ne ka ga malaman da suna da dabara don ya tashi daga Baghdad ya je Basra ya wata biyu ko uku bai san kowa ba sai ya karatu mai yawa da zaran ya fara sanin mutane sun san shi kuma sai ya hijira ko zuwa wani gari dan ba sai je ya samu karatu mai yawa saboda bakunci ya ga mutane sun san ya sun kuma sai dan saboda duk inda aka san ka da yawa za ka hankali ya sani ka a fada ma daura aure a fada maka mutuwa a fada maka rashin suna a ce maka ayyuma wani gobe da zaka jita shi a zo maka ziyara da zo ziyara saboda jama'a sun san ka da yawa wanda ya kawo ma ziyara wanda ya kawo wannan ziyara in yi maka kuma sai ka rama ka wani ya zarce da sojin ko dai ban yi ma bari in rama kare kuɗi duk wannan sai sun yi maka lokacin kama amma an kasa ta gari baka san kowa ba yayi zai fada ma daura aure ko sunna karatu kawai duk daren ka fara ko kai tashi hankali ya sami kine hikimar zama da take tsayar rigila wajen neman sannan kuma kowane gari za a ga akwai mizar ilimin da suke fahar da a ce misali nan Kano sun shahar da fikin malikiya da loga can kuma gari kaza sun shahar da kaza can gari kaza sun shahar da kaza to duk inda ka je wannan abin za ka nema ilimin da ya shahara a gari cewa sun kware wajen ilimi kaza da ka je wannan littafin ilimin wannan za ka sa a gaba ka nemi ƙwararren malami a garin ka iya shi ka gama da fikin shi kuma ka san bai san hadisi ba babu yanda za ka sa hadisi a wurin sa za ka fata a kanka lokaci din ka nemi waye ƙwararren malamin hadisi kuma a wani gari kuma sai ka tafiya ka gama da wannan kuma kana bukatar tafsiri ko tauhidi waye ƙwararren malamin tauhidi ko tafsiri na wannan lokacin sai kuma ka tafiya haka ce haka ce da haka da haka sai ka kowanne ya tara ilimi mai yawa da haka Imam Ibn Hajar al-Asqalani ya samu ilimi mai yawa a lokaci mai kankani saboda shi zaɓe ya yi wajen malamai abinda ake nufi zaɓe kowane malami ya lura kan lura mai kafa sani mai kafa kwarewa ka shahara kai ne ka san abu kaza sai ya sa wannan abun a wurin kuma zai sa kowane littafi da zai wannan sai ya iya sai kuma ya je ne wani sai ya iya sai ne wani sai ya iya wajen malamin fiki fiki ne duk kowa ya fi kowa kwarewar da fiki a zamanin da ya koya da ya zai ruga sai ne ya fara rusa ba ne mai littafin alƙamusu ne ya koya ruga a wajensa ko me haka sai sun ka tara ilimi mai yawa saboda a karfe sai wani dan gari shugaba malami kaza ko unguwar kuma malami kaza ai ba zan je wuri kaza ba ai mai zuwa ya tsaya ni karatu ya san bida ya zo raka ba ne ko ku so zai koya maka ya koya maka bida amma a nan kasar za a zuwa karan dinin da ake tuku a kan amma kuma ake gida a kan yanzu duk abin da ake na bidiyo idan babu cikin fikin idan ka tambaye menene ta'arifin ilimin fikih za a ce shine abin da zai koyar da hukunce-hukuncen shari'a wace shari'a ta musulunci shikenan a koya maka rola a koya maka sirri a koya maka menene duk wannan za ka yi idan ka zo ayyukan yau da gobe sai ga ya saba abin da ko karanta a cikin abin da mutane ke yi a duniya ya saba abin da yake cikin littafi gaba daya ko malamin bai yi inkari ba kuma in kai inkari kuma ku fata da shi ba za ka yi karatun ba babu ba abun al-littafi to kake fikihun da kuka yi dan Allah ya aiki da shi duk abin da ba cikin fikihun nan to kar a kawo yanzu ya karantar da kai wannan ya karantar da kai iziya ya karantar da kai risala har ku jimu kusa kuma idan an jima zai ku da wazifa kuma kar ka yi inkari amma idan ka dauko mu kusa sai ka ce a bude gaba ɗaya ina inda wazifa take ko ba zai nuna maka ba a dauko askari a dauko risala a dauko iziya a nuna maka inda wazifa take da ladubbanta ba zai nuna maka ba amma kuma karfe yin tari in ka ce ba za a yi wazifan nan ba don babu ita musu sirtu kuma daga nan ya kore ka daga makaranta ke ga zama mulki ne in dan Allah kai da kiwaye mulki ne tun ka da warwara ne wannan aiki in ba haka bai tabbatar maka da wazifa cikin wannan da ba mai ba zai iya tabbatar ma da wazifa cikin wannan da ba zai iya tabbatar maka da maulidi cikin waɗanda da amma kuma dole sai kuma ku zo ku karanta sallar roƙon ruwa ga yadda ake yadda kuma kana je kana gani a yi ƙwari a garin ku ba ka taɓa ganin an yi wannan sallar roƙon ruwan ba sai dai a haɗu gidan sarki a karanta a shafa kuma dole haka za a yi idan ka ce ba za a yi ba ce kuma ba ka san annabi kuma ga an ce maka ga sallar shayar da fari wasu latin istisqa da sallar shayar da fari ya ake yin ta ba wanda ya taɓa yi ba ta fita bayan gari an ji an yi ba amma dole idan fari ya faru kuma sai a karanta a shafa kuma ba za ka ce dan me ba idan ka ce dan me za ka ce munkiri to dan Allah kai ci waye munkiri ba za ka yi musu ba ba za ka yi tambaya ba sai dai kawai ka mika hannu ka sai ka karatu wajen dan bid'a ya hada da su kiri kana ganin an sunna an saba wa sunnar annabi kuma dole ka yi kin ta alaman ta ce ya mai kenan da zai ne ne wannan dan bid'a sai ka nemi malamin sunna wannan zai saba sunan annabi dan bid'a ne a cikin maganganunsa da ayyukansa ya zanto yana kira kan tsarin da ba shi annabi ya kirayi mutane ba yana ibada ba irin ka annabi ba shine dan bid'a. Da dan gargajiya kuma kai za ka koya wannan dan gargajiya, kai fa kake musu dan gargajiya. Shi ka ga bai da ilimi. Ko sun ne yan bulkara ne yayin da sarki ya kwana ne. Ba su da nazar ra'ayin ba. To ku boye me wannan kuma?
Amma ilimin luga ma akwai hadarin da duk bid'ar da aka saka cikin addini da luga aka saka. Ka ga yanzu misali duk tawili da ilimin luga aka saka. Karkashin babin majazi a tafi kawal majazi a cikin balaga a cikin nan wurin duk wata zura wasu kawo tawili da tawili da tawili wanda ya fi cikin dauki. Hadarin da aka yawa duk farmakin da aka kawo wa dauki da cikin lalugan larabci a kawo. Yasa ƙwararru a cikin luga sosai sai da zarar wasu ba a hannun suna bane yan bid'a ne saboda sun bauta mata kuma sun kawo waɗansu ƙa'idoji wanda sun saba larabcin Qur'ani kuma sun maida shi ƙa'ida. Yanzu majazi duk balaraban da ya yi larabci a lokacin jahiliya da wanda ya larabci lokacin annabi da lokacin sahabbai da lokacin tabi'ai har lokacin tabi'ai ya wuce ba ta yin amfani da majazi ba sai bayan tabi'ai sannan aka ruwana kawo majazi. Me yasa mutum lawa suka kirkiro majal don su yi inkari ne a ya su fa su ce laisar Allah hakika ta hawa yana wani mai bakar majal shi ne kawai da laifin zan zan kawo ta abin nan majazi a cikin larabci saboda mai nane su ce dukkan ayoyin da suke da mutum ko kuma Allah laisar Allah a sa'i ta hawa yana madiya ala majaza shi ta ke majal sai kawai majal kuma ba wa alaƙa lafa gagadi sun kawo wanda na saboda wannan kuma aka yi ta kawo maganar lan a ce lan wato tana kore abu har abu da ka bada ba mu ta zalasta kawo wannan dan su kore ne dan su kore ganin Allah ko ban kiyama lan sarani har abada ba za su gani ba ma'ana har a kiyama ke wanda kuma ba haka lan take nuna ba a larabci. Ibn Hisham da ya zo wajen lan sai ce li nafi sayfa an ana kawo lan ne dan kore sayfa an da ya fa'alu kuma wato abin da zaka aikata nan da miki biyar idan kace lan af'alu bazan taba yin sa ko da nan da miki biyar ma'ana ba kana nan har abada ba lan ba ta kore abada ba da tana kore har abada ba ba za a kawo ta ba tare da abin da yake kuma abadan din zai zanto ne ya amfani domin yake walan ya tamannahu abadan bima qaddamat aydi da a ce lan tana fadin da dawa abada to me amfani mai ta kalmar abada ya zama mai mai bigiri fa'ida sun yi sun cikin ra'adi da guwarin cikin maryam ta ce falan ukallimal yawma ta kore magana ne har abada ko ta kore a wannan yinin ce lan ba ta kore abu har abada ta ce lan ukallimal yawma ba ta kore magana ba ne ya sa ko da cikin ilimin lugha din sai a koyar da kai bid'a ko akwai da kai ka'idojin da za su yi girma da bid'a idan ka san tafsirin Qur'ani ko hadisi ko ilimin lugha ba da kai na ba wallahi ta su bid'a da yawa dan da wannan ta kama da ilimin lugha wannan suka yi inkarin wato kira'o'i na Qur'ani wannan suka yi inkarin kira'ar wata kullahan min ta'aluna bihi wal arhami saboda ka'idar lugha ba za ka ce wal arhami ba sai dai wal arhama sai zanto wata kullahan da suka sa nuna fi wal arhama yani wata kullahan arhama sai zanto kalmar al arhama wato kamar ma'tufun ne ala kalmar ala lafzul jalala amma wata kullahan da suka sa nuna fi wal arhami sai zanto kalmar al arhami ma'tufun ne ala ha'ir dhamir fi bihi suka ce la yu'tafu al ismu adh-dhahir ala al mudmar illa bi harfi harfil jarr ma'ana ba ni za ka dauki suna na zahiri ga yada kansa a kan suna wanda yake ba na zahiri ba lamiri ne sai in ka maimaita amil din wato sai dai ka ce wata kullahan da zai ta sa'aluna bihi wa bil arhami in ba ka kawo ba baya halatta ka ce wal arhami to ka ga wal arhami kuma kira'ati sabita kira'an hamza ibn habib az-ziyad wa hamzatu wal arhamu bil qasd jammala kamar da imam tafsir ya ce sai kai kintarin da har wanda bincike sai ce dalli imamin da nabi nabi ya karanta wal arhami bazan ta ubin sallah ba har abada akka wadan ta saba kaida larabci yanzu wannan ba bid'a bace ba
wannan musulcin yana nan da yawa. Shi yasa ka'idojin nahwu gaba ɗaya wanda za su yi wa nahwu hidima za ka iya karanta su cikin wata shida ko bakwai ka fahimce su ta wurin dukkansu falsafa nahawiyya, falsafatun nahawiyya, la tuqaddimu wa la tu'akhir. Ba zai kare ka ba, ba zai rige maka komai ba, karshe in ka ce ma za ka yi ta bin sai nisa da kai da fahimtar addininka. Duk wannan kawai a tsarfin ilimi ne, an samu wani lokaci da musulmai suka samu dukiya da kuɗi da daular musulunci aka buɗe ko'ina, to da aka samu fataka ta fuskar kuɗi, kuma sai aka samu fataka ta fuskar ilimi, har abin da babu shi maka kiro ko baya da amfani, da aka zo aka rubuta, saboda ranar lokaci ya yi yawa, an rasa ne za a yi. Kuma falsafa ta zuci da cikin nahawu, falsafa ta da cikin kaza, falsafa ta cikin kaza. Saboda haka sai zanto wanda bai fahimci sunna bai da ya rinka bin waɗannan abubuwan da waɗansu ka'idojin nan na larabci an gina su ne yan bid'a ne da yin zirozu a larabcin da babu shi. Sai zai inkarin abun da yake tabbata don su yi tawilin aya daga cikin ayoyin Alkur'ani ko hadisi cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A nan gurin ba na rubuta ilimin larabci, na ina daga cikin wanda nake da kwaɗayi kuma nake zargin ɗaliban ilimi a nan da muke tare da su a masallaci, na ta faɗa musu cikin taji cewa har yanzu rabtaye ne a ɓangaren larabci, ba wanda za ka tsaya kai larabci na fita lillahi da banka biya birge ka, har ma in kana larabcin kawai cewa suke na amma ba kai duk na kalubalanci kalubi da wannan wuta haka mai fa Abdulla na kalubalanci ku da yawa ba adadi, cewa yawanci in kana larabcin kawai na amsa ke taimaka, amma ka ga ɗalibi ya rubuta maka larabci a rubutu ko ya yi maka da baki ya birge ka, har yanzu lami, wallahi har yanzu lami muke. Wato kenan ina daga cikin wanda suke karfafa a matsawa harshen larabci a fahimci da duk za a fahimci a fili, amma akwai ka'idojin da suke da kuskure da aka gina wannan ko dole a rubuta duk za su a koyi bid'a, wallahi a'lam. Abunda wannan aya take cewa nisa'ukum harthun lakum, matanku gonakinku ne, fa'atu harthakum annashi'tum, ku je ma gonakinku ta yadda duk kuka so, wa qaddimu li anfusikum, ku gabatar ma kawunanku, wattaqullaha, ku kiyaye dokokin Allah, wa alamu annakum mulaku, ku sani lalle ku za ku gamu da shi, wa bashiril mu'minin, kuma kai bishara kai wannan annabi ga mu'minai. Abinda wannan aya take nunawa, mata gonaki ne a gare ku ko mazaje, abinda dama ake nufi da mata a nan gurin matan aure, don haka fa'atu harsakum annashi'tum, ku je ma gonakinku ta yanda duk kuka so. Wannan annashi'tum tana nuna kaifiya ne, ba tana nuna wato makan ba, kaifiya take nunawa. Shi yasa nace ta yadda duk kuka so, ba wai ta inda duk kuka so ba, saboda akwai bambanci tsakanin ma'anonin biyu. Idan aka ce ku je ma gonakinku ta inda duk kuka so, ma'ana kenan mutum ya iya sadawa da matarsa ta gaba ko ta dubura, amma sai aka ce ta yadda duk kuka so, kaga ba a magana akan wurin saduwar sananne ne, amma yanayin saduwar a tsaye a zaune a kwance a duk yadda kuka ga dama, shi aya take nufi. Amma akwai waɗanda suka fassara ta a fassarar farko ta inda duk kuka so, sai suka halatta zakkewa mace koda ta dubura ne, saboda wai anna tana nufin aina shi ito ta inda duk kuka so, a'a ita ko anna anan bi ma'ana kaifa shi ito. Kun fahimta da kyau waccan fassara gurguwa ta farko har ana danganta ta zuwa ga Abdullahi dan Umar, to haramun ne ko mutum ya zakkewa matarsa dubura bai halatta ba, saboda haka a nan gurin ana magana akan kaifiya ne, ba ana magana akan makan ba, domin al-makan ma'ruf adatan wa shar'an, al'adance an san ya ake ta ina ake kusantar mace, a shari'ance an sani, da haka shari'a a nan ba ta bada bayanin wurin saduwar, tana ba da bayani ne game yanayin saduwar a kowane irin yanayi, ma'ana kaifiyar a kowace irin kaifiya.
Wa qaddimu li anfusikum, menene ma'anar qaddimu?
Da ban ku gabatar makawunan ku, Allah yake ku gabatar makawunan ku, amma bai faɗi abin da za a gabatar ba. Qaddimu fi'il al-amr ne, amma bai kawo fa'ulan bihi mansub din ba. To sai malamai suka yi saɓani, wurin suka ce qaddimu li anfusikum addu'a as-saliha inda al-jima', ku gabatar wa kawunan ku addu'ar alkhairi lokacin kusantar iyali. Shine annabi ya nuna ga irin yadda addu'a da zai, Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana. To shine qaddimu li anfusikum, ku gabatar makawunan ku du'a'i na alkhairi irin wanda annabi ya shirya cikin hadisi kamar yadda muka karanta. Wadanda suka ce qaddimu li anfusikum muqaddimatul jima', ma'ana ku gabatar ma da ka, wato ku gabatar wa kawunan ku wata muqaddima ko shimfiɗa kafin ku kike saduwa da iyali, ma'ana wasa, tsokana da duk abin da kuka sani a duniyar ku.
Wataqullaha, ku kiyaye dokar Allah, kar ku yi komai sai wanda ya ce, kuma abin da ya hana ku ku hannu. Wa alamu annakum mulaquhu, ku sani ku za ku sadu da shi, za ku haɗu da shi Allah. Wa bashiril mu'minin.
To dan haka dai wannan annashi itum kaifa shi itum shine ma'anarsa, ba aina shi itum ba,
ba haka bane ba. Wa alaikum salam. Ga wadin tambayoyin a hannu, waye ya ce wa na'am, me kace?
Wannan yake cewa wankan janaba ya samu mutum sai ya manta bai bai ci gaba da sallolinsa, har sai daga baya bayan ya sallaci waɗansu salloli sai ya tuna da janaba a jikinsa. To yanzu zai dawo ya maimaita sallolin? Hukuncinsa shine ya zo ya wankan janaba kuma ya dawo ya maimaita wannan sallolin.
Ka fahimta da kyau? Kamar ya manta. To shi kenan, ko ba zai maimaita ba dan ya manta? To da me zama kafa wajiya latu a cikin nayin da sina rufe a ran mati alkatau wani siyano masu kurihu alaihi, hadisi ne sai yi to amma mai gini fi rufe a ran mati alkatau wani siyano masu kurihu, an daukewa al'ummata me aka dauke mata, laifi ko mantuwa? Me aka dauke wa al'ummata? Annabi ya ce an dauke wa al'ummata al-khata'u, kuskure. Ba za ta yi kuskure ba? Wani tiyan ba za ta yi mantuwa ba? Wannan aka dauke? Lallai ba wannan aka dauke. Wato me aka dauke? Laifi kawai aka dauke. Dauke laifi baya nuna dauke sallar. Yanzu idan mutum ya zo ya yi sallah da janaba a jikinsa yana cikin sani da gangan, yana da laifi wajen Allah ko bai da shi? Sai mutum ya yi da mantuwa, yana da laifi? Amma dai sallah ta zama wajibi sai yayi. Ba shi da laifi wajen Allah amma sai yayi me? Sallah. Kun fahimci fikihun? To wannan shi ne. Don haka idan mutum ya yi sallah ba tare da alwala ba, goma ba janaba ba, muqaddara ba tare da alwala ba, bisa mantuwa, wannan ba shi da laifi a wurin Allah dangane da wannan abin da ya yi. Ka'idan sallah sai da alwala. Yanzu yayi ba da alwala, kamata yayi ya samu laifi, amma saboda mantuwa sai aka sauke laifin. Amma shin sallar ta yi tunda ya tuna ba ta yi ba, da bai tuna ba ta yi, yanzu sai ya sake ta. Kun fahimta da kyau?
Sai dai idan limami ne sai ya sallaci sallah ba tare da alwala ba, sai dai ya ce assalamu alaikum sai ya tuna, sai je gida ya yi alwala ya sake sallah, ma mu ku yi kyale su.
Kar ya zo dan jahilci zai ce to jama'a na yi sallah ba alwala, da haka ku tashi ku sake. Sai a ce baka bibintar shiryar sahabbai, shi yasa ka samu kanka cikin rudani. Umar ibn Khattab ya yi wa mutane sallah da janaba a jikinsa, da ya tuno sai je maimaita sallarsa, bai cewa ma mun ku sake ba. Ku
kun fahimta da kyau?
Wannan akwai bambanci tsakanin karin da ya shafe ka da kuma kabas, bambanci tsakanin kabas da hadas ke. Kaga hadas abin da ya fito daga jikinka ne. To wannan dole ne sai ka yi alwala kafin ka iya yin sallah din. To amma kabas abin da ya shafe jikinka, misali tuko jikinka da najasa, misali yanzu tufafinka da najasa, kai dai kana da alwala cikakkiya, sai kai sallah da najasa a jikin tufafinka, ko kai sallah da najasa a kan shimfiɗar da kai sallah din. Sai bayan ka kammala sai ka tuna, wannan tufafin ana najasa gare ni, amma dai ni dai na san ba da na ba tare da ni, kuma yana da cikakkiyar alwala. Yanzu a nan mayar da sallah ba wajibi bane a wuri na, mustahabi ne. Shi yasa ko malikiyar ta suka yi a'ada fil waqti. Idan ko sun ce a'ada fil waqti, to mai ahlali ya baka istilahi wa kullu i'adatin fil waqti fa hiya fadilatun. Duk abin da aka ce a ada fil waqti, to wannan mustahabi ne, baya zama wajibi. To yanzu kaga ba dole bane ba mu mayar da wannan sallar. In naga dama in mayar da ita, in ko ban ga dama ba mu mayar da ita, ko ba komai akai na sallar ta kai. Amma in alwala ce ba ni, to wannan ba tufafi ne ya shafa ba, karan kai na ya shafa, da haka dole sai na sake sallah. Ina fatan kun fahimci wannan. Na'am. Yace waɗansu mutane sun ce idan aka yi baiko tsakanin yaro da yarinya, wannan yarinya ta halatta ga wannan mutum da aka yi mutu baiko tare, wai gaskiya ne? To na daɗe ina ba da fatawa akan cewa haka ne, kuma ni ma nan na lura ne da abubuwan da waɗansu malamai suka lura da su, kamar marigayi Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi, fatawarsa yana ganin baiko ɗauran aure ne, tunda baiko ya kunshi a sami wakilin ango da kuma wakilin amarya, ko kuma za a ce wannan yaro dai an ba shi za a ɗaura aure nan kaza kaza, za akwai siga ta bayarwa, akwai nuna karɓa shi, domin da aka ce an baka, ko da baka ce ka karɓa ba, kai turu a sukutu ridan suka ce, ko da yake suna akwai ka ce cewa la yunsabu ila sakitin qawlun lakinna sukuta fi ma'rid alhajati ila albayani bayanun. Wato wanda ya yi shiru ba a cewa ya ce kaza, sai suka ce amma yin shiru a wurin da ya kamata ka ce sai ka ki cewa, to kaman ka ce ri hular da ke kanka kawai, sai na zo na ɗauki na ce jama'a wannan hular da ke kan wani ta wuce, sai so kwalle sai kuka ga ya yi shiru, shiru ɗin nan da ya ce eh na yadda tashi, ko da bai faɗa ba a duniya sai ku zama shaidu ya yadda tashi, da in ba haka ba da sai ya yi bayani, rashin yin bayaninsa bayani ne. Kun fahimta da kyau? To shikenan sai aka taru, sai aka ce to dai wannan yarinya mun ba yaron kuwa ne, ko shirin kuka yi ba ku karɓa ba, sunan shi kun yi mai an ba ka so ba, sai ku ce a mu mu karɓa ba, dan an mun zo ne dan aure wannan matsala, in ta samu miji sai aure, amma sunan kuka shirin ba kun karɓa ba, to kaga siga ta tabbata ke. To rashin sadaki baya nuna mun ai ba a ce an yi istiqamansa ba, an ce nan gaba za a faɗe shi ko za a bayar da shi, ya zama ne kafin tafiyar ke, wanda da nassin Qur'ani, Qur'ani ya isa zuwa gare shi cikin suratul Baqara. Amma su ba da fatawa suka ce ba komai ya kusance ta, amma abinda za ka lura da shi daga baya akwai abin da ake kira al'urf. Al'urf shine wani abu da mutane suka saba mu'amala tsakaninsu da juna. Shari'a tana itibarin urfin mutane. Yanzu a kasar Hausa sun san baiko, an kuma san ɗaure aure. Yanzu da an yi man baiko a kasar Hausa a Hausance, sai na ji na samu gungun Hausawa ƴan uwana a wani gari ma da ba nan aka yi baikon ba, sai na je na ce an ɗaura mun aure, su ko sun samu labarin baiko aka yi, za su gaskata labarin na cewa an ɗaura mun aure? Me za su ce? Kai dai an yi baiko. Ashe a urfinmu baiko daban, ɗaurin aure daban. Dole sai dai mu tsaya akan wannan urfin, tunda a urfinmu mun yadda baiko ba ɗaurin aure bane, wato ba za a mayar da shi ɗaurin aure ba, dan haka kenan ba zai kusance ta ba, tunda akan zo a yi baiko daga baya kuma a fasa ba wannan mutumin.
wannan kuma babban abin da zai nuna maka wannan shine adal aqalli shine al aslu fil ad'ad at tahrim asali akan abin da ya shafi mace haram wannan asalin na haram baya tashi ya koma halalci sai da abin da ya kini ne tabbatacce war haka farko maganar da Allah ya da annabi Musa na biyu wai kuma Allah ya ce ya fi dan adam mutum kusa gare shi sai da jijiyar wuyansa wato shi mutum din na uku kuma Allah ya ce idan bayina suka tambaye ka ni ka ce ni kusa niki ni ina kusanci da su Allah gafarta mallam menene gaskiyar wannan hanyoyin nasa da ya ambata wannan mun sha ba da ansa akan su ka san wani lokacin idan ka ba da ansa abu kan abu ka ba da ansa har sai ka gaji ko ka zo bayarwa kuma wani karan bayan ka maimaita ba ta yi dadi ba saboda duk karfin ka ya kare makaman duk ka zubar da su a can gurin abin nan ne sauran su maganar da take cewa Allah ya magana da annabi Musa wato lokacin da suna nufin kenan lokacin da annabi Musa ke dawowa daga hanya daga birnin Madina kan hanyar da ruwa a Misra falamma jaa hanudiya an buri kaman finnari wa man hawla hawa subhanallahi rabbil alamin ya Musa inni ana Allahu al-azizul hakim cewa Allah yayi kiransa ai ya ce yayi kiransa bai ce yayi kiransa anan bai bayyana shi a ina yake ba shi Allah din bai ce mana ko yana sama ko yana ƙasa ko yana ko ina ba amma ya bayyana kiran kiran kuma ga ta inda annabi Musa ya ji kiran kuma jin kira ta wurin baya nuna anan mai kiran yake ka ji tsoron Allah ne kuma mu'jiza a ba nan ta wajen ta bargaza ce wannan jin kira ta wajen baya nuna anan mai kiran yake domin annabi Musa alaihi salam an kiraye shi min shafi'il wadil aymani fil buqatil mubarakati min ash-shajarati an ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin an kirawo shi min shafi'il wadil aymani a daura da wadi a daman wadi fil buqatil mubarakati a wuri mai albarka min ash-shajarati a jikin wata bishiya a lokacin a nan wurin ne ya ji sautin amma wannan baya nuna mai sautin kuma a nan yake jin sautin daban kuma kasancewar mai sautin yana wurin daban ko da a duniyar ka idan aka shiga wani sabon gida mutum ya yi kira da babban murya ya ce wane zaka ji gidan da an sawa ta ina daulare daban karfi zaka yi ta waiwaye ka ji kiran amma yanzu ka kasa gane inda kiran yake fitowa haka ko a cikin kogon dutse ko a wuri tsakanin duwatsu mutum ya yi kira zaka ji an sakuwa ko ina ana ansawa amma jin sautin wannan baka shakka cewa wannan sauti ne amma baka da daman da zaka yi tahdid na cewa ga wurin da mai sauti ne saboda haka jin kira daban kasancewar inda mai kiran yake kuma daban wannan a halittun Allah ba kenan wani zai kira ka kasa gane daga ina ka ji kiran amma dai ga kiran ka ji amma gaba sai mun ne kudi saboda an ta kowa ta kidmar da kai wallahi almasalul a'la wa huwa alazizul hakim dan haka a ayar wannan ba tantance a ina Allah yake magana ce ta annabi Musa ya ji kiran Allah ga kuma wurin da ya ji kiran amma ayar ba ta nuna Allah din nan kaga wannan ba za ta zama hujja ba kenan idan ka koma ayar wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid muna kusa da shi sama da jijiyar wuyansa wannan abin da kusanci ke nunawa kusancin ilimi kusancin ji kusancin gani kamar yadda muka sha yin bayani idan ka koma kuma shi ma wannan idan bayina sun kiraye ka ce a kusa nake shi ma wannan kusanci ne na jin su da ganin su da kuma ansa bukatan su idan sun roƙi Ubangiji Ta'ala amma haddade ina Allah yake to wannan shine ayoyi da hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam suka nuna wato abin da ke faruwa ya jama'a ka'idar da muka sha maimaitawa a wurin karatu yana da kyau ka rinka rike ta, in ka rike ta fa ka huta da dukkan matsaloli. Irin wannan tambayoyin ma ba za su taso ba. Wata ka'ida ce, shine dukkan waɗansu ayoyi na Alkur'ani mai girma, musamman waɗanda suke da alaƙa da aƙida, tauhidi, tantance ina Allah yake, ko hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama, musamman waɗanda suke da alaƙa da tauhidi, aƙida, ba ka iya fahimtar su kai tsaye, fahimtar ta zama daidai sai in ka gina fahimtar bisa ga hasken fahimtar magabata na gari. Magabata na garin nan su ne sahabbai, tabi'ai, tabi'u tabi'in. Yanzu idan mutum ya jawo maka aya sai ya bata fassara, sai muka duba kuma sahabban Annabi ko tabi'ai ko tabi'u tabi'in su kuma sun bata fassara daban da ta wanda ya babu yanzu. Wace ce ya kamata mu dauka? Kaga ta sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ko tanta ma babu. Saboda su suke nan lokacin da Qur'ani ya rinka sauka, kuma su suka samu fassara daga bakin Annabi kai tsaye, kuma su Ubangiji ya tsarkake zamanin su sama da zamanin kowa a duniyar nan. Kaga fahimtar su game da Qur'ani za ta tsara fahimtar duk wani wanda zai zo bayan su. To haka tabi'ai suna bi musu, tabi'u tabi'ina suna bi musu wajen takawa da ilimi da jin tsoron Allah. To yayin da duk mutum ya dauki aya yake son ya fassara ta daidai, lalle ma'anar da zai bata kada ta ci karo da ma'anar da waɗancan sahabbai suka bayar, kada ta ci karo da ma'anar da tabi'ai ko tabi'u tabi'in suka bayar. Kar ya dai fa yi haka. Da zaran yayi haka za a iya mayar masa da fassara sa a ce ba a so. Yanzu ita aqidar Allah na ko ina, lokacin sahabbai, lokacin Annabi na da rai babu ita, sahabbai suka gama yayin su babu ita, tabi'ai suka zo suka gama, wane ne aka samu, daga ina aka fara samun aqidar Allah na ko ina? Daga aqidar Jahmiya. Jahm Ibn Sufwan shi ne ya fara fitowa duniya ya ce lar wannan aqidar Allah na ko'ina. Shi yai wannan, shi kuma ya gina ta ne a kan aqidarsu ta korewa Allah sunaye da sufofi. Wani lokacin ka samu sun kore sunaye da sufofi, wani lokacin su kore sufofin Allah gaba daya, su jarrada Allah daga sufofi. Ba za a ce bai yana gani, ba za a ce bai yana ji, ba za a ce bai yana bayarwa, ba za a ce bai yana hanawa, ba za a ce bai yana da kaza. Kar a yadda a sa masa kowace irin sufa. To a ƙarƙashin kore masa kowace irin sufa, to shikenan sai ya zama babu. To idan ka ce ko ina babu ne ai. Ku fahimci wannan da kyau. To shine abin, ya tafiya ya tafiya sai ya zo cikin sufaye, sai sufaye suka ɗauki wannan aqidar sai suka maida ita rigar sawa. To amma su kuma da wata manufa ta su da suke so su cimma ƙarƙashin yadda da aqidar Allah na ko'ina. Saboda sun gina kansu, sun gina ɗalibansu da muridansu bisa ga cewa ana iya ganin Allah. To idan suka yadda yana sama, sai ko mutum ya zo ya ce ya gan shi, to rigima za ta faru. Sai muridi ya ce to ya aka yi ka gan shi? Shi Annabi Miraji aka yi da ya je sama wurin Allah, kai ma mirajin aka yi da kai? To wannan tambayar zai ji tsoron ko da ba a yi ba kakkar tunanin.